الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أفق وطن ذو القعدة هجرا منذ صلى الله عليه وسلم جبودا لتأذي وقودة أربعين دهود وانا يأيدي ديدا إشرين ده أفق وطن مايو شكرا تجبو بيو ده إشرين ده أفق ميلادية منا تكين كراتل لتافن جوامع الفوائد في تأثير العلم النافع bayan dogon hutu da muka yi na ainihin hutun azumi Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya dawo da mu yau domin ci gaba da karatu kamar yadda muka saba saboda haka yau za mu tashi shafi na 60
bismillahir rahmanir rahim
sai na ce
ta'ammal hadha al-kalam an-nafi
من المفسر الكبير كالورا دوانا مغانا زاببي وانا مغانا بالآداء دقمال من تفسيري ميجرما
على وهو قوله
رحمه الله الله يبس رحمه على وهو قوله وانا مغانا شيني تشي وانسا
وذلك لأن كل ساعة تمر من عمر الإنسان
وتوشي مالا ينا تشي و مالا بوكمي الله يجيكنسا شيني المفسر الكبير babban malamin tafsiri malam Abubakar Mahmud Kumi Allah ya ji kansa yana cewa li anna kull sa'a tamurru min umri al-insan cewa lalle dukkan lokaci da yake wucewa daga rayuwar mutum
imma ta kun cin ta sa'a fi da'a
imma ya zama to wannan lokaci yana cikin da'a ne ko sabu dole ne wannan ko duk lokacin da yake wucewa ga dan adam zai iya yiwuwa wannan lokaci yana cikin biyayya ne ga Allah kuma zai iya yiwuwa wannan lokaci yana cikin saban Allah ne lokacin yazo ya wuce
in kana cikin ma'asiya
idan wannan lokaci ya wuce ne wajen saban Allah
huwa al-tsiranul mubin az-zahir
to wannan shine hasara bayyananne a fili gashi nan dan adam yayi sakaci har ya zama to ya bata lokacin shi a wajen saban Allah subhanahu wata'ala
wa in kana fi da'a
idan ko ya cinye lokacin shi ne wajen biyayya ga Allah subhanahu wata'ala
wala alla ghayruha afdal
to zai yiwuwa kuma wani aiki shi yafi kila aikin da yake inna na saban Allah na yin biyayya ga Allah zai iya yiwuwa tabbas aikin da yake aikin alkhairi ne amma kuma zai iya yiwuwa akwai aikin da ya kamata ya aikata wanda yafi wannan a gano wannan ku mutumin da ya kamata ya je majalisi ya yi karatu sai ya je kai ziyara ya je gaida wani abokinsa ai kai ziyara na sadar da zumunci zuwa ga aboki ai abu ne mai kyau amma da wannan kai ziyara daga je majalisi ka fa'idanci da ilimi a daidai wannan lokaci wanda ya fi to kaga idan ya zama to kai ziyara zuwa ga abokinka za a baka maki 40 ka samu makabul to zai iya yiwuwa ka je majalisi kai karatu za ka samu 90 da wani abu an gane? To kaga mutumin da ya kamata ya samu 90 da wani abu sai ya samu 40 shin bai yi hasara ba? Ya yi hasara an gane wannan ko? To saboda haka idan mutum yana so ya aikata abu a lokaci ya duba daidai wannan lokacin wani aiki ne ya fi daidai wannan lokaci wani aikin lada ne ya fi domin a kowane lokaci akwai ayyukan lada da yawa amma kuma ka san cewa akwai aikin da ya fi cancanta da wannan lokacin to idan ka aikata aiki mai karancin lada alhali akwai kuma aiki wanda yake mai yawancin lada ka yi hasara innal insana lafi khusr din ya shafe ka
huwa qadirun ala al-ityani bi
alhali shi kuma yana da iko akan zuwa da wancan aikin wanda shi ya fi
kana fi lo ghayran fi lo ghayril afdal jazbi'an wa khusran
sai ya kasance aikata abin da yake ba shi ya fi daraja ba, ba shi ya falala ba, kaman tozarta ne kuma hasara ne shi misali. Tozarta ne kuma hasara ne. Daidai lokacin da ya kamata mutum ya yi shafa'i da wuturi, sai ya yi amfani da wannan lokaci ya yi mai. Ya kamata a ce ya yi shafa'i da wuturi, sai ya zo ya aikata wani aikin alkhairi wanda ba shafa'i da wuturi ba. Abin da aka fi bukata daidai lokacin shafa'i da wuturi ne. Shi kuma a lokacin nan sai ya ajiye wannan nafila, sai ya je ya kyautata ma wani. Kaga aikin da ya aikata na kyautata ma wani aikin alkhairi ne. Amma kuma daidai wannan lokaci aikin da ya fi cancanta shi ne shafa'i da wuturin nan. An fahimta ku?
Ma'ana da zalika annahu la yanfaku ahadu min khusran.
To sai ya bayyana da wannan cewa lallai babu wani mutum daya da yake kubuta daga hasara. Duk imaninka, insha Allah babu wani mutumin da yake kubuta daga hasara. Ko da kaga mutum yana aikata aiki mai kyau, to ka bincika aikin da ya aikata nan, babu aikin da ya fi shi? In akwai aikin da ya fi shi, ya yi hasara, ya kamata ka samu riba na miliyan 10, sai ka samu 500,000. Ka samu riba, amma kuma ka yi hasara. Da kana da masaniya, da ka je ka yi sana'an da za ka samu wannan biliyoyin a madadin 500,000.
Za a kalamu Sheikh rahimahullah.
Maganan babban malaminmu a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya kare, Allah ya kara masa yadda. Allah ya masa rahama. Wa qawluhu hadha yurshiduna. Maganan malam wannan yana shiryar da mu.
La'annahu la yanbaghi lil insani
an yushghila nafsahu. Cewa yana shiryar da mu cewa lalle baya kamata ga mutum ya shagaltar da kansa da shagulgula wanda yake na ƙasa-ƙasa. Ga shagulgula na sama, sai ya zo ya shagaltar da kansa da shagulgula na ƙasa-ƙasa. Kaman ziyara misali a cikin lokutan da ya kasance ya kamata ya kasance cikin nazari, lokacin da yake ya kamata ya kasance cikin nazari da muzakara, sai ya yi amfani da shi ya yi ziyara. Ziyara abu ne mai kyau, amma ba shi ba ne abin da ya kamata ya aikata a wannan lokacin. Ko mutum ya zo ya yi bacci a lokacin da ya kamata ya kasance cikin
tahajjud,
lokacin da ya kasance ya kamata ya yi amfani da shi wajen tunani a cikin mamake-mamaken sarautar Allah, abubuwan mamaki na sarautar Allah, ya kamata ya yi amfani da lokacin shi akan haka, sai ya zo ya kwanta ya yi bacci. Ai, bacci ba laifi ba ne, amma yin amfani da bacci a daidai wannan lokaci hasara ne. Kaman karatun mujalloli da karatun jaridoji a daidai lokacin da ya kamata ya kafa kanshi don tilawa. Ko lokaci ne wanda ya kamata ya kafa kanshi wajen tilawa, sai ya yi amfani da lokacin wajen karatun jaridu, ya yi hasara. Lokacin da ya kamata ya yi tarkizinsa a wajen haddace Alkur'ani, sai ya zo yana karanta jaridu. Daga cikin ɗaliban ilimi akwai wanda yake musanya abin da yake na ƙasa-ƙasa da abin da yake shi ya fi alkhairi. Ga abin da ya fi alkhairi fa, sai ya bar abin da ya fi alkhairi ya shagaltu da abin da yake ƙasa-ƙasa, saboda shagaltuwansa da abin da ake kira wato fiqhul waqi. An gane ku? Ya shagaltu da abin da Turawa suke kira current affairs, wai yana so ya san zamanin shi, sai ya shagaltu da karatun jaridu, ya shagaltu da karatun mujalloli a daidai lokacin da ya kamata ya shagaltu da karatun Qur'ani, da barin karance-karance na shari'a. Baya shagaltuwa da karatun tafsiri, baya shagaltuwa da karatun tauhidi, baya shagaltuwa da karatun fiqh, sai ya shagaltu da mai, sai ya shagaltu da karatun jaridu da sauraron labaran duniya. Misalin tafsiri baya shagaltuwa da shi, tauhidi da fiqh,
غير ذلك من العلوم النافعة.
لو ونن ونن تكتشين كل ممكا ما سأمفاني.
زعما منهم أن هذا هو المناسب للواقع.
طب ودئر الناس رأيوا ويونن شيني أبن دي داشي داين جن زامني. أنغاني ويمالا ينا سوية سن زامن انسا. شي مالا ديكي سوية سن زامن انسا. Wannan lokacin da ya amfani shi wajen karatun jaridu da yayi amfani da shi wajen bincike kan matsaloli na addini da ya fa'idanci da yawa anan wajen ba wai an hana ka ka san zamanin ka bane amma kada binciken labarai ya hana ka karatun addini an gare ka ware lokaci daidai gurgudu wanda zaka dan bincike wasu abubuwa na zamani amma kada wannan bincike ya cinye lokacin ka na karatun addini har ma ya zamanto baka bada muhimmanci wajen sanin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka bada muhimmanci wajen sanin tauhidi ko fiqh na manhaj ahli sunna wal jamaa fi naqd ar-rijal wal kutub wa tawa'if بسم الله الرحمن الرحيم نبيار دقا مالك دقا يحيى بن سعيد دقا محمد بن يحيى بن هبان دقا ابن محيريز
أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدد
ونمتن دقا تشكين قبيلا بني كنانة أنا كرنشي المخدد
أنا رجلا بالشام
ya ji wani mutum a Sham
kana Aba Muhammad
ana masa suna ana masa alkunya da Abu Muhammad
ya kullu inna al-witra wajib
shi Abu Muhammad yana da fahimta cewa lallai wutiri wajibi ne lallai wutiri wajibi ne
fa qala al-maqdadi
sai maqdadi yace
farasu ila ubarak ibn sami
ina jin wannan magana ban yi kasa a guyuwa ba sai nayi gaggawa na maraita zuwa ga wajen Usama bin Samit da naga yana bada wannan fatawan sai naje nayi gaggawa na tafi wajen Usama bin Samit shine babban malami a zamanin mu an gane sai naje in tambaye shi ga wata fatawa da naji wani mutum na bayarwa an gane ku idan ya zamanto kai kana da karancin ilimi kai amini sai kaga wani mutum ya kawo wata mas'ala da ta rikitar da kai sai kai sauri ka garzaya kaje wajen malamin sunnan da ya shahara a zamanin ka malamin sunnan da aka yadda da shi an yadda da aqidan sa da manhajin sa da sulukin sa sai ka tambaye shi
ma'tarattu lahu wa huwa ra'iqun ila al-masjid
sai na kitta masa na bujiro masa alhali shi yana maraita zuwa masallaci ya kama hanyar masallaci
basu billahi qala abu muhammad
sai na bashi labarin abinda abu muhammad ya faɗa
qala ubada
sai Ubada bin Samit yace
kazaba Abu Muhammad
sai yace kazaba Abu Muhammad Abu Muhammad asalin fasara Abu Muhammad yayi ƙarya amma na abin da yake nufi Abu Muhammad yayi kuskure suka yi amfani da kalmar kazaba suna nufin yayi kuskure
sabitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul
naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa
khamsu salawatin katabahunna Allahu azza wa jalla ala
salloli biyar Allah ta'ala ya rubuta su ga bayi ya wajabta su kan bayi
man ja'a bihinna
duk wanda yazo da wayannan salloli guda biyar ya zamanto bai yi safa-safa da ɗaya daga cikin su ba bai wulakanta ɗaya daga cikin su ba
fasan da haƙƙin
wato yayi safa-safa da haƙƙin su ya zamanto bai yi safa-safa da haƙƙin su ba
kana lahu inda Allah ya ahdi
wato ya kasance yana da alƙawari a wajen Allah subhanahu wata'ala cewa zai shigar da shi aljanna inda mutum yake yayi salloli Allah yayi alƙawarin zai shigar da mutum aljanna
amma lam ya'ti bihinna
wanda ko bai zo da su ba
falaysa lahu inda Allah ahdi
ba shi da alƙawari a wajen Allah subhanahu wata'ala
insha azabahu
in Allah ya so yayi masa azaba
fa insha adkhalahu aljanna
in ya so kuma ya shigar da shi aljanna wannan shine hujjar masu ganin cewa mutumin da ya zamanto ya bar sallah imma lokacin shi ya wuce ko ya ƙi yin sallah daga cikin salloli amma ya yarda sallah wajibi ne wannan ba a ce masa kafiri sai dai a ce ya aikata manya-manyan zunubai an gane wannan ko mutumin da yake yana wasa da sallah yana yin salloli zai yi sallah uku ko hudu sai ya bar guda daya. In an tambaye shi ya ce na san sallah wajibi ne, ni ma na san ban kyauta ba, na san haramun ne, to wannan ba za a ce masa kafiri ba. Wannan shine mazhaba na jumhur na malamai khilafan liwa li Ahmad bin Hanbal wa Shafi'i, shima Imam Ahmad bin Hanbal fi ahadi qawlai yana ganin haka din. So da haka akwai malaman da ke ganin idan mutum ya bar sallah da gangan, ya bar sallah saboda kasala, ya ki koda bai halatta haka ba ya kafirce. An gane? Amma Imam na Malik Allah ya masa rahama, Imam Zahir Hijira, yana ganin mutumin da ya bar sallah da kasala ya aikata kaba'ira, amma ba a ce masa kafiri sai idan ya ce sallah ba wajibi bane a kaina. Idan ya ce sallah ba wajibi bane a kaina ya zama kafiri. Dalilin wannan hadisin na daga ciki. An gane? Yawa, faman ja'a bihinna lam yughayyi minhunna shay'an istighfafa bi haqqihinna kana lahu inda Allah ahad an yudkhilahu aljanna. Ko duk wanda yazo da su bai wulakanta wani abu daga ciki ba, bi ma'ana bai yi safa-safa da haƙƙin su ba, wato ya kasance yana da alƙawari a wajen Allah zai shigar da shi aljanna. Wa man lam yati bihinna ba, wanda bai zo da su ba, laysa lahu inda Allah ahad, ba shi da alƙawari a wajen Allah. In sha'a azabahu, in ya so ya yi masa azaba, wa in sha'a adkhalahu aljanna, in ya so ya shigar da shi aljanna. Shin da yayi ridda zai yi a ce in sha'a azabahu wa in sha'a adkhalahu aljanna? A'a, ai wanda yayi ridda kaulan wahida kawai in ya mutu zai shiga wuta ne, kuma zai dawama a cikin ta ne har abada. An gane wannan ku? Na'am.
Hadisan wa qala al-Imam Muslim.
Eh to, anan wajen me yasa ya kawo wannan hadisin? Kazaba Abu Muhammad go? Nan a kara manta ana magana ne akan muwazana. Shin dole ne in zaka yi ma dan bid'a raddi ko zaka faɗi kuskuren shi, dole sai ka faɗi alkhairin shi kafin ka faɗi kuskuren shi? Shine tambaya anan wajen. An gane? Shine Sheikh Rabi Ibn Hadi Umair Al-Marsali, domin ya ƙaryata masu wannan tunanin cewa wai yana daga cikin adalci in za ka yi raddi ga ɗan bid'a ko kafiri, dole sai ka faɗi alkhairin yana da alkhairin, sa'annan ka faɗi kuskuren. To a nan wajen ga wannan bawan Allah Ubada da ya ji an ce ga wani mutum nan a Sham ana yi masa alkunya da Abu Muhammad yana cewa innal witra wajibun, cewa lalle wuturi wajibi ne. To sai wannan bawan Allah sai ya yi sauri ya tafi wajen Ubada bin Samit, sai ya tare shi alhali ya kama hanyar zuwa masallaci, sai ya bashi labarin da abin da ke faruwa. Nan take sai Ubada bin Samit ya ce kazaba Abu Muhammad. Anan wajen bai ce Abu Muhammad din nan mutumin kirki ne, yana da yawan nafilfili, yana da sadar da zumunci, yana biyayya ga iyayensa, yana yin kaza, amma anan wajen kazaba. Kawai sai duk faru magana daya. Shin ko kuna so ku ce wannan bawan Allah babban malami ne fa? Ko kuna so ku ce ba shi da alkhairi ko daya ne? Haka ba zai yi ko? To me yasa kawai yadda faru kuskuren bai faɗa alkhairin ba? Anan wajen za a ce kenan Ubada bin Samit as-sahabi yayi zalunci kenan? To in ka fara bibiyar nusus irin wayannan masail suna da yawa sosai. To wayannan bayin Allah sun gina ka'ida, su suna tunanin sun yi adalci a wajen ka'idan. To amma a hankali in ka raka su da kansu in ka nuna musu, za su ga hatta manzon Allah sun jingina mai rashin adalci, sahabbai sun jingina musu, tabi'ai sun jingina musu, kai hatta Allah shi kanshi Allah ta'ala da ya tashi magana akan Abu Lahab cewa tabbat yada Abi Lahab wa tabbi ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab. Gaba ɗaya Allah da ya zo magana kan Abu Lahab babu inda ya faɗa alkhairin shi. yanzu ya kenan suna kiran wannan wai in zaka tun zaka yi badan bidiya radi ko kafiri ka fara fadin alkhairin sa kafin sharri sa wai wannan shine al'adlu an gane wannan ko to shi yasa malam yana ta kawo hujjoji a cikin qur'ani hujjoji cikin hadisi yanda zai rusa wannan magana cikin sauki na
ثالثا وقال الإمام مسلم
نشر قال الإمام مسلم
وحدثناه قتيبة بن سعيد
حدثنا هاشم
يعني ابن إسماعيل
أم موسى بن عقبة عن خالد
قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء
يا كفن شيء عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا أنت شيء مثلا أنا ين حرم عليك البيداء
قال البيداء التي تسجدون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم
sai ce shi wannan baidawu din da kuke yin ƙarya ga manzon Allah cewa wai nan ne manzon Allah yayi harama
ma ahalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min indi shajara
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi harama ba sai a wajen bishiya
ina ba ma dini da'ir
lokacin da ya tsayar da raƙumin shi a wajen anan ne yayi wannan magana ƙarya kuke ma annabi shin mutanen da yace ƙarya suke ma annabi ba su da alƙairi ne me ya kamata yayi sai ya tsaya kowanne daga cikinsu ya binciko alkhairin su tukuna sannan ya musu wannan radi na'am
ha'ula'in ladina kazzabahum abdullahi bin umar
wa'annan mutane wanda abdullahi bin umar ya ƙaryata su
khiyari tabi'in
suna daga cikin zababbun tabi'ai manya-manyan malamai ne mutanen kirki daga cikin tabi'ai ashe kenan mutane ne wanda suna da alkhairai da yawa na'am
fa'inal muwazanatu min qawlihim khayru ummatin ukhrijat lin-nas
to ina muwazanat anan wajen daga mutane wanda su ne fiyayyen al'umma wanda aka fitar da su ga mutane su ne mafi gaskiyan mutane su suka fi kowa adalci su suka fi kowa ƙyanƙyani su suka fi kowa taƙawa su suka fi kowa tsoron Allah amma ba su yi irin wannan muwazana wanda 'yan hizbiya daga cikin ikhwanul muslimin da 'yan sururiya da 'yan haddadiya suke faɗa ba
ala inna manhajal muwazanat
ku saurara lalle manhaji na muwazana
lan yuda illa li iskati sawti al-haq
eh ba kuma yasa aka sanya shi ba ku san wannan an sanya wannan manhaji na muwazana ne dan a ashirintar da sauti na gaskiya ana so sauti na gaskiya ya daina magana ana so a daina raddi ga yan bid'a in za a yi raddi ga yan bid'a dole ne sai an kuranta su an faɗi alkhairin su sa'annan a zo a faɗi kurakuran su wanda zai iya yiwuwa ma ta hanyar haka sai mutane ma su manta da kurakuran idan aka ji irin alkhairansu da yawa sai dai domin a shurintar da sauti na gaskiya koma bayan sauti wajen kokarin raddi ga ma'abota bid'a da barna daga cikin mafi bayyanar dalilai akan abin da nake faɗi
annabi atahu wa hamili rayata
lalle masu kira zuwa ga muwazana ko masu daga tutan muwazanan nan
idan hajaru ala ahli al-haqq wa tawhid wa sunna
idan suka afkawa ma'abota gaskiya da tauhidi da sunna idan suka afka ma yan salafiya
la'alluna ala hada al-manhaj
ba sa karkata zuwa ga wannan manhajin haka ne ko ba haka ba shin wayancan watanni kafin ramadan da wasu dalibai na jami'a islamiyya suka yi ta yin lakcoci na ƙarya da ƙazafi ga Sheikh Rabi bin Hadi Umar al-Marfali shin a cikin bayanansu sun faɗi abubuwan shi na alkhairi kusan sun ma kasa tunawa da wannan manhaji saboda tsananin ƙiyayyar da suke masa ya kamata a ce sun ma tuna in suka ɗan yi wannan muwazana sai a ce ashe da gaske suke ashe su suna so a yi amfani da wannan muwazana ne kawai ga malamansu amma su ɗin nan ba sa yin amfani da shi ga malaman sunna shi yasa na saurari malamansu da dama wanda suka yi lecture dangane da wannan malami Sheikh Rabi kusan dukkansu gaba ɗaya babu wanda ya ma Sheikh Rabi adalci kuma dukkansu gaba ɗaya babu wanda na gani da ya ɗauko littattafan wannan malami ya faɗi kurakuransa ya yi masa raddi an gane zan yi ta mamaki ɗalibai wanda sun yi doctorate sun yi degree sun yi magistera sun yi doctora duk sun yi bahas ɗin nan yana ba su dama kowace matsala a bincike ta da dalilai da kaza da kaza sa'annan a sake ta ba ma dangane da shekara biyu in za a yi muhazara ba ma a bincike kawai da ka ake yi domin duk wanda suka yi muhazara kan shi suka yi muhazara dangane da shekara biyu wallahi duk da ka suka yi sai a ce doktor wani kawai sai ta faɗi min baya cewa ku duba littafin shi kaza shafi kaza ya faɗi magana kaza wanda ya saba musunna ko kaga in za ka yi ma shi a raddi in kana so raddin ya yi tasiri ko za ka yi ma sufaye raddi ai za ka ce ne ku duba cikin usulul kafi shafi kaza mujalladi kaza babi kaza kika karanta to shi shekara bi in za su yi ba su taba zuwa sun yi muhazara ko sun yi lecture sun zo sun karantar da mutane littattafansa wanda mutane za su karanta suka kurakuren shi ba wannan shi ne kalubalen da muke ta kalubalantar wa'annan da katira da suke da'awan sun yi karatu a jami'a islamiyya amma kuma suna ya dan in salafiya an gane cewa abinda muke so gare su in za su yi lecture dangane da wannan malami to duk littattafan da ya wallafa su karanta su kunyatar da shi kana sai mutane su gane cewa ba mutumin kirki bane yana da wasu aqidu miyagu ga littafan shi kaza ga littafan shi kaza wannan magana an dade ana faɗa amma har yanzu ya gagara an gane amma kwanan nan lokacin da wata matsala ta faru dangane da isti'ana ko dangane da shin ana neman taimako da annabi ko ba a neman taimako da annabi wa'annan mutanen sun zo da jawahirul ma'ani sun zo da littattafai suna ta karantawa suna masufaye raddi to irin wannan muke so su yi mashi karbi kaga sai mutanen gari su gano aqidan shi da kuma littattafan shi an gane wannan ko
لا يلغون على هذا المنهج ولا يلتفتون إليه
باسا كركتا زوا غوانا منهجي باسا كما ويوا ياوا زوا غريشي انزاسي مي رجي كوا سنا فاتن قرى قريني دس كيركي روسك جنجي نامسا
ويا ليتهم ينسلون إليهم سلبيات واقع فيه
داما أچي كنت كسرارو أنا مغانا داما أچي سنا جنجي ناو مالمان سلسية قرى قريني أو كتش جنسلي dama a ce suna jingina wa malaman salafiya kurakuren da ya auku cikinsu wanda lallai an tabbatar malaman sun yi wannan kuskuren tunda babu wani daga cikin malaman salafiya face yana da kurakurai to dama a ce in za su yi raddi ga malaman salafiya za su kawo kurakuren da lallai malaman salafiyan sun yi ne a'a to ba haka suke yi ba a'a suna jifansu da musibu kusan kazafi suke wa malaman salafiya da ainihin musibu manya-manya saboda zalunci da kuma zur da kirkiran tafiya sai kaga malami da jemu da rawani baya jin kunyan ya shararo ƙarya an gane irin wannan ƙarya aka yi ta yi zuwa ga Muhammad bin Abdul Wahab akwai wasu mutane masu aqidun Yahudawa makiya manzon Allah ba sa son salatin annabi ba sa son zikiri ana kiransu wa'abiyawa to kai ayin kaji wannan ma dole ka firgita kana ji an ce wani ba wahabi zaka ce to faruwa na da shi wallahi ina ba san gani to amma a ina za a samu maganganun nan cewa ba sa son manzon Allah shin mutumin da yake cewa a fifita maganar manzon Allah akan na kowa an gane wannan in har manzon Allah yayi magana wani yayi magana to maganar manzon Allah na gaba da na fita kowa shin waye fitan manzon Allah kamar shi yana cewa wajibi ne ka so manzon Allah fiye da kanka da iyayenka da dukiyanka da mutane gabaki daya to amma sai ka ji ana ta suka wani makiyin manzon Allah da ka zo ka kusance shi sai ka ga ba mai son manzon Allah kamar shi an gane to haka za ka ga mutane to yanzu abin mamaki ɗaliban da ke jingina kansu zuwa ga sunna sun ke ban mamaki kuma sun yi karatu a inda ya dace su yi karatu sun yi karatu wajen malaman salafiyya din amma sai suka dawo da wani irin fuska wanda fuskan yana nuna cewa suna ma yaƙan salafiyyan ne ma an gane ai ce ku yi hankali da wasu mutane akwai wasu mutane ana kiransu madakila akwai wasu mutane ana kiransu jami'a to wallahi babu wa'innan mutanen kawai yarfa ne da ƙage da ƙarya in kuma akwai a kawo su kamar mutanen da ake kira wahabiyawa su waye su ba su in salafiya ahlus sunna sun haka kirkira musu wannan shin su da ma ahlus sunna suna rike wani mutum su rike shi so hana ganin laifi babu Muhammad bin Abdullah muna karanta kitabu tauhid din shi akwai abubuwan da muke karba mu bi aiki akwai abin da muke ajewa ba zai yi a ce ga wani malami mun rike shi ibnu taymiya ne ibnu qayyim ne Muhammad bin Abdul Wahhab ne Nasiruddin Albani ne Sheikh Rabi'u ne Ibn Baz ne kai kowanne malami duk yanda ya kai duk darajar shi a cikin sunna ba zai yi a ce mun rike shi mun rufe ido duk abin da ya faɗa muna aiki da shi ba mutum ɗaya ne kawai yake da wannan gata shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam
walaita hum yaquluna hada inda khawasihi
dama a ce suna faɗin wannan wajen keɓantattun su ne dama suna faɗin wannan magana a ɓoye a cikin gidajensu kar kowa ya sani kai suna bayyanar da shi ne akan mumbarori a ɗakin Allah ba mutum ya zo masallaci baya jin kunyan ya yi ƙarya a wurin da ya kamata a ce yana wakiltar manzon Allah ne duk wanda ya hawo mumbari yana wakiltar manzon Allah ne to ya kamata duk abin da ya shafi warki abin da ya shafi wasa da ƙarya ka nisantar da shi a masallaci sannan kuma a cikin dukkan wasa'il a wajen jaridu a social media a radio a television a kaza haka zaka ga ba sa jin kunyan shara da ƙarya a cikin dukkan fagage kuma suna watsa shi suna yaɗa shi suna watsa shi a cikin taron amawa da kuma taron ainihin rikicin mutane ya girmama ya zama to abin kyama a wajen Allah ku ringa faɗin abin da ba ku aikatawa wallahi wannan wani irin musiba ne wanda ya sauka ga al'umma a cikin addininta da ɗabi'unta zuwa ga Allah ne kai ƙara yake wajen Allah muke kai ƙara kuma shi ne abin neman taimako Allahu a'lam baya halatta yin tawaye ga shugaba ko da yayi zalunci wannan saboda maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Abizar Abizar al-Ghifari yace masa kai haƙuri ko da shugaban nan bawa ne mutumin Habasha ku fahimta haiti in dai an ce wannan shugaban ƙasa ne ko wannan gwamna ne ko wannan kaza ne kana ƙarƙashinsa ko da azzalimi ne ka yi haƙuri wajen mu'amala da shi idan wannan shugaba ya yi kuskure ka san hanyar da za ka fi ka gyara mai kurakuran shi ba tare da ka hau kan mumbari kana zage-zage kana aibanta shi kana kaza ba an gane wannan ko ka yi haƙuri ko da ya kasance bawa ne mutumin Habasha duk mutumin da aka ce yana da sarauta ko ƙarfi gare shi ba za ka san ƙarfin shi ba sai ka shigo hannunsa na fata kun gane yanzu ɗan kyakkyawan misali yanzu ku gani yanzu akwai wani gwamna a Najeriya misali da ya zo aka samu wasu ƴan adawa na siyasa sun zo suna faɗin maganganu a kan shi ya ce wallahi ko da tsoron kwana kaza ya sauka zai maka illa haka ne ko ba haka ba shin ya yi illa ko bai yi ba ya ce ko da tsoron kwana ɗaya ne sauka ka taɓa shi wallahi zai iya rufe kuma haka ne zai iya amfani da ƙarfin nan sarauta ƙarfi gare ka sai shugaban ƙasa Babangida tsohon shugaban ƙasa ya ce ko aljani shugabanci ya fi ƙarfi ko aljani ne shi za ka ga shugaban Babangida ba ka taɓa jin maganganun shi akan bai shiga harkar shugabanci shi ya riga ya nashi ya gama ba ruwan shiga kai mulkin ka kai ma saboda idan ka ce za ka taɓo don ka taɓa yin mulki za ka taɓo shi yana iya bin duk kadarorin ka gaba ɗaya karya ka ko ba abin da zai faru an fahimci wannan ko yanzu kuna ganin abin da yake faruwa tsakanin ainihin yan shi'a da kaza suna ganin abin da yake faruwa to ai sun masa kaza shi kuma ce to zan nuna muku ni ina da sarauta. Shin yayi amfani da mulkin kodayi ba? Akwai wanda zai hana? Babu. Allah ne kada yake iya hana wannan. Amma ba wanda zai iya hana. To saboda haka in ka ci salafiya ta yi magana. To bayan akwai nasoshi sannan tajriba bayan da hukuntawa. In ka duba tarihi, tarihi zai nuna ma wannan magana da aka faɗa haka yake. An gane? In ka ga kawai ko da baka san shugaba yana zaluntan ka, to dan wannan zaluncin da yake bashi da Allah. Sai ka ce za ka fito ka yi fito na fito da shi, to in ka ce za ka yi, to bannan da zai ma zai ninka wannan zaluncin da yake ma so ɗari. Zai ninka wannan zaluncin da yake ma so ɗari. In da yana zalunta ka naira goma ne ka bashi da Allah, in ka ce za ka tono shi sai ya zalunce ka miliyan goma. Amma ka ɗan yi shiru wannan ɗan zaluncin da ya maka bashi kuka rabu lafiya, nan gaba za ka ga Allah zai raba ka da shi, sai ka ga alhamdulillah ba ka da wata matsala. Ku gani? Saka wannan manhaji ne yana da matsar muhimmanci a fahimce shi. Da yawa daga cikin mutane sun ɗauka wai ƴan salafiya matsorata ne. To wannan magana fa daga manzon Allah ne ya fake fito. Cewa in mutum yana mulki, kada ka ce wai kai kana da bakin da za ka ja da shi. Yana iya karya ka karya wanda ba za ka motsa ba shekara 50. Karya wanda ba za ka motsa ba shekara 50 yana iyawa. Yana iya fito da wani policy, wannan policy a kanka kawai za a shirya shi, sai an zauna ƴan majalisa sun sa wani duk a kanka. Abu ji dukkan ka kakkaɓe shi gaba ɗaya. A ce ai ƴan majalisa sun sa wani doka ne, baka san dan kai aka yi ba. An gane wannan aiki. Saboda haka ba daidai ba ne, wato idan shugaba yana kuskure a san hanyoyin da za a bi a gyara mai kurakuren shi. Da maganar da ya faɗa ga Ansar, ku yi haƙuri har sai kun gamu da ni a tafkin Al-Kautsara. An gane? Ku yi haƙuri in an zalunce ku. Kar ka ce in an zalunce ka za ka fito ka yi fito na fito da hukuma. Babu kyau. Wannan tun zamanin manzon Allah bai faɗi wannan, tun zamanin shi. Ina kuma wannan zamanin? Ku yi ta haƙuri. In mutum ya yi haƙuri akan zalunci shugabanni, wato sakamakon shi shine zai sha ruwan Al-Kautsara. Ba shi daga cikin sunna ya ɗan shugaba. Kun ji magana da aka faɗa? Ya ɗan shugaba. A cikin shi akwai lalacewan duniya da addini. Wani zai ce ya za a ce addini ya lalace don an yaƙi shugaba? In ka yaƙi shugaba, duniyanka zai lalace. Zai iya maka hasarar kaddarorinka gaba ɗaya. Sannan addininka ya lalace. Duk masallacin da kake karatu a rugurgu za shi. Ina fata gane wannan. Ko kuma ka tono yaƙi. Yaƙin da za a yi ta zubar da jini, karatu ya gagara. Yaƙin da za a yi ta zubar da jini, kasuwanci ya gagara. Ko yanzu Sudan, karatu na yi wa Sudan yanzu. Me yasa? Da dai Sudan duk 'yan Najeriya an kwaso su. Wasu 'yan Najeriya ihu suke ta yi wai an kyale sa a Sudan, gashi an kowa na kwasan mutanen kasar shi. Dan Allah suna kira zuwa ga gwamnati zuwa taimake su a kwashe su. Mutum ba shi da kanshi ya kai kanshi Sudan din, amma barin wuta ya yi wuta yana so ya bar kasar. To me yasa yake so ya bar kasar bayan da ya shige ta? Saboda an saba ma wannan asali mai girma shine ɗaukan makami a ce wai za a kifar da shugaba wanda yake kan mulki. An gane? Yanzu ka gani mutane suna kallon wani hankali shi ma bai kai ga Sudan ba. Yanzu Sudan, tattalin arzikin Sudan za a yi rugurgu da shi. Sannan karatuttuka masu karatukan addini sun gudo yanzu. Shin fa'ida aka samu ko cutarwa? Shin kasuwanci zai yi lami lafiya yanzu a garin da tattalin arziki, a garin da ba zaman lafiya? In ka ga ana kasuwanci ana hada-hada cikin kwanciyar hankali ana cikin zaman lafiya ne. Kasuwanci bai yiwuwa in ana tsardar. Noma bai yiwuwa in ana tsardar. Akwai wani bawan Allah wallahi gona yake da ita dan tsaririya yana noman shanu, dabbobi, yana noman shuka, yana noman abubuwa daban-daban. Yana samun miliyoyin dukiya. Amma saboda wannan yaƙe-yaƙen nan na kidnapin da sauransu yayi hasara ya daina noman gaba daya. To wannan shine abin da ake nuna mana, zaman lafiya ce kawo komai. In dai babu shi, to duk wani tunanin ka da ka samu kuɗi ba zai yiwu ba. Yanzu da yawa shugabannin Najeriya suna cewa kasashen duniya su zo su yi investing a Najeriya. To me yasa mutanen waje ba sa ka fasa zuwa su yi investing? Me yasa ba zuwa yi? Saboda suna cin tsoro za su za a salwanta musu da dukiya, za su yi asara. To ashe kenan ka gani wannan magana cewa yin tawaye ga shugaba lalacewan addini ne da duniya gaba daya. Lalacewan addini, za a hana ku yin sallah. Zuwa masallaci ma a zo ana sallar jami'i ma, kunci hankali ke kawo shi. Idan ana sakin bababai ta ko'ina, za ka yi tunanin ka zo masallaci bam zai sauka. Za ka je ka ɓoye a daji. Ko? Wannan kenan. Karatuttuka irin karatun da muke a wannan majalisar haka. Wani ya zo daga Kawo, wani ya zo daga Mando, wani ya zo daga Ungwari, wani ya zo kaza. Kuna ganin in babu zaman lafiya, in ana tabarin bom ana yaki zai yiwu? Ba zai yiwu ba. To, idan har karatu yake yiwuwa, sallah yake yiwuwa, to me ya rage mana ga addini? Addini ya lalace. Kin san da aka ce musulmi ba sa karatun addininsu, to a nan ne shaitan ke samun nasara ya lalata musu al'amura. In ka ga al'umma suna karantar addininsu, to akwai alkhairi mai yawa tare da su. An gane ku? To ashe kenan wannan maganan da aka faɗa nan cewa wa laysa min as-sunnah qitalu sunnah, ba shi daga cikin sunna a ce za a ɗauki makami a yaƙi wanda yake kan mulki. Fa inna fihi fasada dunya wa din, lallai a cikin shi akwai lalacewan duniya da addini gaba ɗaya. Komai lalacewa yake. Yanzu ƙasar Siriya menene bai lalace ba? Duk manya-manyan marakis na addini yanzu a Siriya da manya-manyan library masu da daɗaɗɗen tarihi, library na Dimash da wasu wurare duk babu su yanzu. Yaƙi ya yi rugu-rugu da library. Zai iya yiwuwa ma an yi hasarar wasu littattafai da yawa masu tsohon tarihi. A gani, sannan manya-manyan malamai sun gudu, wasu sun mutu saboda yaƙi. To shin mu ɗauki makami mu yi yaƙin saboda shugaba ya zalunce mu, mu yi haƙuri da zalunci shi ya fi sauƙi, ko mu ce za mu nemi haƙƙin mu akan zaluncin da ya mana? Wanne ya fi sauƙi? Mu bar shi da Allah kamar yadda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam, ko mu ce za mu nemi haƙƙin mu? Wanne ka fito? Na? Idan ka ce za ka nemi haƙƙinka, ai za ka ɗauki makami ne ko? Shi shugaban bacci zai yi? Za ka ɗauki ɗan makaminka a matsayinka na ɗan tawaye, shi kuma a matsayin shi na gwamnati zai ɗauki makamin shi. Za ka fara samun nasara na wani lokaci, daga baya zai iya zuwa ya je ya siyo manya-manyan makaman da suka fi naka a zuwa ci gaba da yaƙi. Kai makamanka na iya ƙarewa, shi makaman shi ba su ƙarewa, shi gwamnati ne. Za a siyan masa da makami a fili, amma kai ɗan tawaye sai dai a siyan ma da makami a sace. Wane ne makamin shi zai fi yawa? Kuma kai kana iya neman taimako da ƙasashen duniya a zo a taimake ka a yaƙi ɗan tawaye. Kuma za su zo cikin kwanciyar hankali su taimake ka, amma shi ɗan tawaye ba kowa zai zo ya taimake shi ba, sai dai a taimake shi a sace. To Ibn Taymiyyah yana cewa babu wani mutum da ya taɓa ɗaukan makami ya ce zai kifar da gwamnati, face sharrin da ya haifar ga al'umma ya ninninka alkhairinsa. Sharrin da ya haifar ga al'umma ya ninninka alkhairinsa. An gane wannan ko? Na'am. بسم الله الرحمن الرحيم.
وأما نفسه من العبادة،
أما توي وانس لك عبادة،
كما حصل منه في الحج،
kamar yanda ya faru da resu a wajen aikin haji sun tauye wasu abubuwa daga cikin ibadoji na aikin haji da Allah ya wajabta a kansu sun kasance a cikin jahiliya suna ziyartar ɗakin Allah
annabi min baqaya dini ibrahim alayhi salatu wassalam
domin ziyartar ɗakin Allah domin aikin haji yana daga cikin burbushi ragowa na addinin annabi ibrahim alayhi salatu wassalam
lakin harfan fil haji da miratu mashrikiyat
sai dai sun shigar a cikin aikin haji sun shigar da wasu irin canje-canje da wasu irin shirka sun canza wasu abubuwa wanda annabi ibrahim ya zo da shi sun sanya shirka a cikin aikin haji
لأن الله شرع الوقوف بعرفة.
لأن الله تعالى يا شرع تزيوا عرفة.
وصاروا لا يكون بعرفة.
في الزمن تو سومت عن الجاهلية فاسا أيوة عرفة.
بل يكون في مزدلفة.
ملكو عرفة في الجزء يا مزدلفة.
وهذا نفس في العبادة.
وأن سنتوي وأنا أبن عبادة. أي أنا أيوة عرفة فما أنا زوا أي فأنا مزدلفة. دوك لابين أنا إيه. في ذلك توي وأنا أبن عبادة.
ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم
قالوا كجند من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا أيكن هجي
كانوا يظنون أنه سيجلس معهم في مزدلفة
في الكفر شيء سنة الغسان شيء واللي منزو صلى الله عليه وسلم زي سيا تارج سوء مزدلفة بزي جي يسيو عرفة فكت كيف سوء
وتجاوز عليه الصلاة والسلام إلى عرفة
سي من ظن الله صلى الله عليه وسلم سي كيتري يتبتشان عرفة
ووقف في
عرفة. يجي يصيا عرفة.
وعاد الحج على ملة إبراهيم عليه.
سيداو دعيك حج أكان الدين النبي إبراهيم. أنا كيرو وانا تجديد. نشي وانا مجدد. شين يا داو دا أبين دي كدا. بايا مصبت عني سنشان باش. كافر مكا سندين سيوا عرفة. سيريس وشي مزدلفة. لمن ذا الله يزو صلى الله عليه وسلم. سيداو دا سيوا عرفة. kamar yanda yake zamanin annabi ibrahim haka wannan an yi bike nan an yi tajdid Allah ta'ala ya ce sannan ku kwarara daga inda mutane yake kwarara bi ma'ana daga arfa wannan raddi ne ga mushrikai a wajen tsayuwansu a muzdalifa su suna kwarara ne zuwa ga muzdalifa shi ma sai Allah ya ce su su kwarara daga inda mutane ke yi shine asalin inda ake yi
kadalika zadi fi talbiya
haka nan mutanen jahiliya sun kara a cikin talbiya sun kala illa sharikan huwa laka
sallifu huwa ma malaka
eh labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik illa sharikan huwa laka sallifu huwa ma malaka shi suka kara an gare amsawanka ya ubangiji amsawanka amsawanka babu abokin tarayya a gare ka amsawanka kaga an ce babu abokin tarayya a gare ka sai suka ce illa sharika huwa laka sai dai abokin tarayya wanda naka ne wai Allah yana da wani abokin tarayya wanda tamliku huwa mamalaka kai ka mallake shi shi bai mallaki komai ba shine gunki shi gunki abokin tarayya ne na Allah wanda Allah ya mallake shi bai mallaka ba kenan sun yadda Allah yana da abokin tarayya shine gunki kaga wannan sun kara ainihin shirkiyat a cikin ibada
haka da kullu man naqasa shay'an min al-ibada
haka nan duk wanda ya tauye wani abu daga cikin ibada
innahu ala dini ahli al-jahiliyya
to lalle shi yana kan addinin mutanen jahiliya in dai mutum ya san wannan ibada ne sai ya tauye shi to lalle ya shiga cikin addinin mutanen jahiliya
kadalika man zada fi din
haka nan duk wanda ya kara wani abu a cikin addini
innahu ala dini ahli al-jahiliyya
to lalle yana kan addinin mutanen jahiliya kenan a nan wajen yan bid'a ta kaf gaba daya suna kan addinin mu mutanen jahiliya dama yan bid'a din ma ya zama to sun ƙara wani abu cikin addini ko ya zama to sun rage to duk ɗaya daga cikin wannan in mutum ya aikata shi to ya fada cikin addini daga cikin addinin mutanen jahiliya da bid'o'i da camfe-camfe duk gaba daya suna daga cikin addinin jahiliya duka Allahu a'lam
خلاص نعم نعم kamar yadda aka saba a baya wannan zango shi ma na karatu ba a ta sha ba ba a cikin rubutun da ake a baya ko muna da bukatar da ake sha kada ya banta kamar yadda ya kuwa da yawa da tsakari a yi ma shekaru shi a yi a ciro da ya sauki a fari a ƙasa zai wata da ya ke tsari ba saboda aka fada a ita tura a cikin tura a cikin da ya zara a kawo sha ta wadda mai tambaya ta farko yake cewa da yawa da cikin manhajoji da ake ci da ya zaske ba a zamani a kawo misali duniya suka ci a kawo ta ko Black Friday da ake karya farashin kaya na kwaro a ciki shi ne ke tambayar halittar da ke da kaya a yi wannan bakar juma'a da yana da bukata.
Me yasa suka sa mai suna bakar juma'a? Kar ya kamata a ji bayani me yasa ya zama Black Friday bai zama White Friday ba ko kawai istilahi ne ma dan ya kamata a binciki tarihin abun Black Friday why is it black in ya zama to akwai wani burbushin bautan gunki ne ko akwai wani bid'a ne ko akwai wani abu a ciki to gaskiya baya halatta mutum ya je ya sai abu a wannan lokacin amma ya kasance kawai sun sa ne istilahan kawai sun kira shi black ne domin rage farashi wanda su a nasu kudin su ya ragu amma kai ka samu riba to a kaga wannan ba zai hana a yi wani abu a wajensu ba almuhim dai a yi bincike in kuma akwai wanda ya sani yanzu ya mana bayani menene ma'anar Black Friday din wannan sau ce kai ba ruwan kakawai ta rufe yan abu kawai shago sai abin ka huta makanta ka huta makanta da shirme na
wanda ke da bayan cewa a hadisi a nan yadda abubuwa uku wasan su wasan da zafin su ma wasan da na da gaske akwai aure shi ne ke cewa ɗan wasan kwaikwayo suna wasa da aure da kuma bayan suka yi amfani da dukkan rukunai a wajen wasan wanda ya dubu cewa wani aure
gaskiya kaga shi dan wasan kwaikwayo suna yin wasan aure wani lokaci har da matan aure ma suke wasa da ita su ba za a sa wasan kwaikwayo daga ciki ba sai na farko dai irin wannan wasan kwaikwayo musulunci ma bai ma yarda da shi ba an gane to wasan kwaikwayo za ka matar wani ne sai kuma kaga an haɗa ta aure da wani kuma kaga tana alaka da wani namiji suna fira suna kaza suna kaza irin ma abinda ba ta yi ma da mijinta haka duk wanda gaba ɗaya a musulunci bai halarta ba an gane to haka ba za a iya cewa wai matar ta saku shi ya aura ba nan ana nufin kawo mutum ne mahaifi ne ya zo ya ce ya baka ƴar shi to ta badu abinda ya rage kawai ka kawo sadaki da abinda ya kama da wannan da sharadi idan yarinyar tana so in yarinya take ba ta so ba auren dole kuma in dai kace ka bayar ko da wasa ne yarinya ko ta tana so kai kana kun shi ke na aure ya riga ya kunu amma ka ce ka bayar ita kuma yarinya ta ce ita ba ta so daga musulunci bai ba dama a yi auren dole ba Allahu ala
bai a kan shi ya ce mutum da aka yi na fara da kura da wani ya ce har da irin matakan boko islamiyya kungiyoyi da ke teku ake taba kamawa a wani domin ci gaba unguwa kungiyoyin jama'a
ko da malamin islamiyya ne kace zaka jare shi yana iya hana ka albashi in ka je islamiyya kada ka zo ka ce kai kana ta fada da malamin islamiyya kana so lalle sai ka kore shi a makarantar to shi yana da shugabanci a hannu an gane ko yana da abubuwan da zai iya kuntata ma yanzu ba zaka ji dadin zama a wannan islamiyya din ba duk sanda aka ce mutum yana da shugabanci a hannu yana da wani nau'i na karfi an gane zai iya aikata wasu abubuwa da dama zai iya kawo wasu dokoki don ya kunta ta ma in kana da wani ungudi da dama kake bayarwa da Allah lokaci kaza zan ringa zuwa kaza sai a sa doka lalle lokacin ma akwai meeting da za a ringa kuma ana son kowa ya tsaya sai duk wani alfarma da kake samu sai a cire shi da wayo kuma kai ka san da kai ake kana ta shan wahala kuma kai kana tunanin za ka yi fada da shi mafi alkhairi zai laka cewa kun shugabanci a mutunta shugabanci an gane shi ne zaman lafiyanka ko da shugaban yana dan tauye ma haƙƙi ka bi hanyoyin da ya dace wajen kokarin karɓo haƙƙinka kar ka ce za ka yi fito na fito da shi galiban fito na fito bai cika haifar da ɗan ido ba gaskiya. Na'am. Maganan ya saki masu fim ne ai hankalin shiga baɗe bai kai can ba a musulunci bai zara wasa ba ai duk wurin da ya yi wasa nan abin ya tsaya ya yi zunubi mu'amalar shi da mata da sunan fim kuma gabaɗe wasan ai bai zunfari matar shi ba abin da hankalin shi ma bai makon matar shi dama wajen saki aka lura da me yasa kai saki aka lura da niyya aka lura da al'ada aka lura da kaza akwai abubuwa da ake lura da shi ta yawa kafin ya ce ya saki matar shi kuma dama an san matar shi ta fi ita ya saki in har akwai sakin to ita ya saki shi ne aiki amma ba zai yi a cewa in ya saki matar shi ta fi matar shi ta gida ta saku ba a'a Allahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.